Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Sojojin Najeriya sun gano inda aka yi garkuwa da 'yan makarantar sakandare a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kanin sun yi musayar wuta da 'yan bindigar, a cewar wata sanarwa daga shugaban ƙasa a jiya Asabar. Gungun maharan da ke ɗauke da bindigogi kilan AK-47 sun kai sumame ne a makarantar sakandaren gwamnati na nazarin kimiyya a gundumar kankara da misalin karfe 9:40 na yammacin shekaran jiya Juma'a, a cewar 'yan sandan yankin. Iyaye da ma'aikatan makarantar sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa a cikin ɗalibai 800 ba a gano kimanin rabin adadinsu ba. Wata sanarwa daga shugaba Muhammadu Buhari ta ce sojojin Najeriya sun gano inda aka yi garkuwa da ɗaliban a cikin jeji, Kano sun yi musayar wuta da taimakon jiragen yaƙi. A cikin sanarwar, shugaba Buhari ya yi Allah wadai da harin da aka kai a jiharsa ta asali. 'Yan sanda da sojoji suna nan suna aiki domin gano mutum nawa aka yi garkuwa da su kuma nawa suka ɓata. Amurka ta tabbatar da buƙatar gaggawa na amfani da maganin rigakafin coronavirus. Kana maganin zai fara isa ga mutane da safiyar gobe Litinin a faɗin Amurka. Wannan wata gagarumar nasara ce ga ƙasar da COVID-19 ta halaka sama da mutum 295,000, a cewar cibiyar nazarin cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins. Shugaban shirin samar da maganin rigakafi na gwamnatin Trump, Operation Warp Speed, General Gustav Pena, ya faɗa a taron manema labarai a jiya Asabar cewa kamfanonin aika kaya za su fara kai zubi 3 million na maganin rigakafi da Pfizer ya yi zuwa cibiyoyin raba magani 150 na ƙasar. Kana wasu ƙarin cibiyoyi 450 za su samu maganin rigakafin kafin ranar Laraba. Da yammacin ranar Juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA ta tabbatar da rigakafin da kamfanin Pfizer tare da takwarorinsa na ƙasar Jamus, BioNTech, bisa buƙatar gaggawa. Ma'aikatan kiwon lafiya da gidajen duban tsofaffi ne za su fara samun maganin a cikin zubi 3 million na farko. Shugaban hukumar abinci da magani Stephen Hahn ya faɗa a taron manema labarai a jiya Asabar a wajen Washington cewa zai sha maganin da zarar an fitar da shi. Hahn ya ƙaryata labarin da aka yada a Juma'a cewa shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows ya yi barazanin tsige shi idan bai tabbatar da maganin rigakafin zuwa wani lokaci ba. Dubban magoya bayan shugaba Donald Trump sun dawo babban birnin kasar a jiya Asabar domin nuna goyon bayan su ga yunkurin shugaban da bai yi tasiri ba na neman sauya nasarar da abokin takararsa na Democrat Joe Biden ya yi a zaben shugaban kasa. Magoya bayan shugaban kasar sun yi ta shewa akan titunan Washington yayin da shi Trump din ya dauki jirgin sama mai saukar ungulu na Marine One zuwa kallon wasan kwallon kafa da sojin ruwa a West Point a jihar New York. Ko da yake an kwashe makonni ana gangamin shirya tarukan, Trump ya faɗa a wani sakonsa na Twitter cewa lallai dubban mutane suna taruwa a Washington DC domin hana sata. Sai dai ya ce a gaskiya ba shi da labarin wannan taron, amma dai zai je ya gansu. An kuma shirya irin waɗannan taruka a manyan biranen jihohin Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada da kuma Arizona, jihohin da kwamitin yaƙin neman Trump ya kalubalanci kirga ƙuri'u. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karon farko, kayan jin kai na ƙasa da ƙasa ya isa yankin Tigiri da ke arewacin ƙasar Habasha a jiya Asabar tun bayan ɓarkewar yaƙi a wurin domin taimakawa mutane da tashin hankalin ya shafa. Wani ayyukan motoci dauke da magunguna da kayayyakin jin kai daga kungiyar Red Cross ta kasa da kasa da kuma ta kwalatta ta kasar Habasha ya isa lardin wuni guda bayan da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana fargaba akan tilastawa ƴan gudun hijira Eritrea komawa sansanonin da suka arce. An shirya ayyukan ne da taimakon hukumomin gwamnatin kasar Habasha. Director Red Cross na kasa da kasa a Africa Patrick Yusuf ya ce kayayyakin jin kan suna da muhimmanci musamman ga asibitoci da kuma marasa galihu a cikin jama'a. Gwamnatin Habasha ta faɗa a wata sadarwa a ranar Juma'a cewa a cikin 'yan makonnin nan za ta maida 'yan gudun hijiran Eritrea da suka arce daga sansanonin su a yankin Tigiri zuwa Addis Ababa. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta samu rahotanni da ke cewa ana kwashe 'yan gudun hijiran da bus-bus zuwa yankin Tigiri. A ƙarshe, a jiya Asabar, Iran ta zartar da hukuncin kisa akan ɗan jaridan nan mai rajin faɗan albarkacin baki Ruhullah Zam bayan an same shi da laifin tada rikici yayin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a shekarar 2017 a cewar talabijin ƙasar. Iran ta faɗa a ranar Talata cewa kotun kolinta ta zartar da hukuncin kisa kan Zam wanda aka kama shi a shekarar 2019 bayan ya kwashe shekaru yana gudun hijira a Faransa. Ma'aikatar labaransa na Ahmad News yana da masu bibiyansa sama da mutum miliyan guda.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole. Kasuwa
sana'a fata na ɗaya daga cikin tsofaffin sana'a da aka sani tun zamanin kaka da kakanni da kuma ke gudana a ƙasashen Afirka da dama, inda 'yan kasuwar fata kan tsallaka zuwa wasu ƙasashen Afirka su siyo irin waɗannan fatu don sarrafa su. Wani lokacin kuma akwai su wasu jihohin inda akan yi amfani da su a matsayin nama, abin da ake kira ɓomo. Jihar Borno yana ɗaya daga cikin jihohin da ta kafa irin wannan kasuwa tun fiye da shekaru 100 da kuma ake haɗa irin wannan fatu kama daga ƙasashen Central Africa, Nijar, Kamaru da Chadi don samun abin da za a sa a baka. Sai dai wannan matsala na gingimin mahara ya kassara wannan harkan kasuwanci da ma rufe kan iyakoki da gwamnatin tarayya ta yi. Da 'yan kasuwan suka ce wannan lamari ya jefa su cikin wani halin kakanin kahayi da har ma ya haifar da karayar tattalin arzikin wasu daga cikinsu. Alhaji Mustapha Abba Kimede shi ne shugaban wannan kungiya, wanda kuma na so mu tambaye sa game da yadda suke gudanar da harkokin kasuwancin nasu. Gama abin da ke cewa
sana'ar namu kasan tsohuwar kasuwa ce. Tsohuwar kasuwa ce wanda ya daidai kowa shi ya sani, kuma mu especially kamar Bali Bariya ce kasuwarsa na farko da ya fara akan fata ne suka fara.
Kuma za a iya yin shekaru nawa ana wannan harkar kasuwanci a jihar Borno?
To kai shekara mai yawa, ina ganin ya kai kusan shekara 100 ake wannan abun ko kuma sama da haka.
Idan kuke samu waɗannan fatu ne?
Fata nan a cikin Maiduguri da kauye-kauye shi da muke samu, kuma da irin ketare kamar su irin su Kamaru, Chadi, su Central Africa, Bange, kirage da a gurin ake kawowa.
Banda waɗannan ƙasashe da kalisafa, kama na zuwa makwabtan jihohi ne wajen siyo waɗannan fatu?
Masu siyowa.
Wajen ne za ku je ku siyo kuɗi?
Masu siyowa dama su irin local government ɗin nan. A nan muke siyowa, kuma daga can makwabta ake kawowa.
Ina fahimce ka kamar wannan kasuwancin naku kun haɗa har da makwabtan ƙasashe kenan namu na Afirika.
Sosai ma kuwa.
Su suke zuwa siyo kuma ku kuje kai?
Su suke kawo mu, mu muka muna siyowa. Muna kaiwa kudu, kudu muke kaiwa muke sayarwa.
Me ake da wannan fatu ne?
Sai fatun nan cinyewa ake yi shi, fatan kigi kam. Dama cinye shi ake yi. Aka kai garin Yarabawa kamar irin su Ijebu, to daga nan ake sarrafawa, kuma ana cire shi zuwa su Kotuno, su Ghana. To ko ina ake ana sarrafawa.
Ko wani kamar kalubale kuke fuskanta na wannan sana'a?
Sosai ma kuwa. Yanzu ai kalubale ai dama muna fuskanta. Sosai ma kuwa. Da yake da ka san baki suke zuwa suna kawo kaya, ka siya ka sayar ka samu wani abu. To yanzu gashi nan ba ka ga yaran yadda suke ba. To ga yadda yake abubuwan.
Kasuwar baya tafiya sosai kenan.
Kasuwar baya sosai, kuma an rufe boda. To ka gani abun kuma masala ce, masala kan masala sosai kuwa.
Kamar mambobin ka za su kai nawa ne masu siya da sai da fata wannan?
To wanda muke da su rajista a nan ma ya kai mutum 5,000 da wani abu. Kuma kowane local government akwai memba namu chairman da sakatire da jama'ansu. Kowane kasuwa, kowane gari in ka tafi a Borno sai wani, kowane local government akwai yan fata. Ka san dole ne. Wallahi taimakon da muke so a wajen gwamnati abubuwa guda uku ne manya-manya. Na farko yanzu nan kasuwan Biafra da ka gani gida ne na mutum, kaga bara a san gobe ko jibi za a ce ana so a sayar da gurin. To inda mun samu a wajen gwamnati ya je ya muna irin kasuwan da ake wa tashan baga ko wanda aka yi a tashan bama ko ina ne ma na wajen wake, to irin wannan gurin aka samu aka ba yan fatu gaba ɗaya za su taru guri ɗaya, kaga gwamnati zai samu revenue kuma jama'a ma kuma za ka kasuwar kuma duk lokacin da gwamnati ya waiwaye zai ganku ga yadda kuke, kaga kuma abubuwan sai ya samu duk wani tallafin da ake bukata ina kuke gashi nan. Amma yanzu muna warwasa ne a ko ina da ko ina. Na biyu kuma abinda mu muke so mu yan fata a ce mun samu netal din nan tana aiki, to kaga shikenan wahalolun da wai abubuwan za su zo su zama tarihi. Na uku kuma tallafi wanda ake yi wa kowa, yanzu kaga mutum ya muku netal ya yi muku kamfani ya ba ku gurin zama ya ba ku jari ai babu ya riga ya kare, to kaga shikenan abubuwan rayuwa za su tafi daidai.
Malam Lawan Gray Masuri dai shine yake jagorantar samari yan kasuwa a wannan kasuwa na yan fata, ga kuma abin da ke cewa game da kasuwar tasu.
Ni ne wanda nake jagorantar samari kuma ni mai danyen fata ne, ina sayan akuya da rago ina kaiwa Kano in je in sayar in dawo.
Ka ce danyen fata, kamar me yake nufi da danyen fata?
Danyen fata wanda ake jeme ta a fitar ita waje.
Kamar ya shanin kasuwa yake gudana?
Kasuwa yanzu ta tsaya cak ba ta motsi.
Me ka haka?
Saboda ba hanyar da ake shigo mana da danyar, kuma idan muka kai Kano ba ma samun kuɗin mu a hannu, jari yana karewa, wayanda suke da jari duk jari ya zama babu a hannunsu, kasuwar ba ta motsi saboda ba bakon da zai dauko kaya shigo mana ci, saboda matsala ba zai iya biyo hanya ba, ce yau hanya a rufe gobe a rufe gobe ana tarewa ba zai iya shigo mana da kaya ba. Kayan da muke da shi anan baya samu, muna da samari da yawa wanda suke wannan harka sosai.
Malamu kai ne shugaba, kamar za su kai nan wanda suke cikin wannan harka?
Masu danya su suka fi yawa, akalla za mu kai mutum 4,000 wanda muke juya wannan danyar fata.
Shi ma Malam Isa Abubakar na ɗaya daga cikin yan kasuwan da ke wannan hada-hada, bai so ma da bayyana yadda kasuwancin nasu yake da bayar matsalolin da suke fuskanta kamar haka.
Da muna harkan kasuwan nan, abinda da za mu je mu aunuwa kaya tun daga Sudan ya zo zuwa Kamaru zuwa Chadi, abu ya zo ya canja. Me canja da ya gabaki da muka zo custom tsakanin ma'aikata da suke daya kan hanya gabaki da yanzu kudin ya koma kan wannan wajen. Da muna yin abu a kan miliyan daya ya zo ya koma miliyan 4 miliyan 5 ya koma. Mun duci ne ku kanmu da muke so a san matakin da za a dauka mana a kan wannan lamari.
Ni ne Muhammad Tijani, ni nan ba ne a kungiya. Maganar gaskiya muna cikin wahala.
Kamar me kenan?
Wahalan kasuwanci, tattalin arzikinmu ya karye. Da mutum yana da ababu babu, ni kaina wannan na mallaki kudi ya fi miliyan 5 a hannu. Hanyar na aka zo aka rufe, Boko Haram suka kona mana dukiya. Gwamnati tunda muke mu yan fata ba ta taba tallafa mana ba, sai lokacin Kashim gwamna an dauki wasu kudi an ba mutum ɗaya an rarraba an yi kasuwanci. A lokacin mun samu wani abu daga wannan gwamnati bai kara wayoya mu ba. Kuma na biyun sa abinda ake biyan kosan duty da miliyan 1 yanzu ya zama miliyan 4. Kaya da an kado ka zaga zo ta Gambori simple, yanzu sai dai ka zagaya ka je ka soki a difa.
Me kawo haka?
Kicin Boko Haram sai kawo mana haka. Yau mai miliyan 5 zai fito sai ya leburanci zai ci ya sha. Wani yana da mata kamar ni mata na uku yara 14 sai na fito na yi doko da kaina nake ci. Kuma din da muke jin tallafi
a rijayi akai ka ce biye da miliyan 5
wallahi akai.
Ka koma sai ka yi da kuka bunga
sai na kai sai na yi doko kafin na ci na sha.
Alhamdulillah sunana Ahmad Alhaji Bukar, ni ne state treasurer na Hide and Skin Dealers. Sanan namu alhamdulillah ya daura mutane zani a baya, amma yanzu muna samun masaloli fiye da nada. Dan yanzu boda alife ba ma iya kawo kaya, ko kaya ya zo ma kudin da za a kawo abinda da bai fi naira 700,000 ba yanzu yana kaiwa miliyan 4 miliyan 5. Dan kuma muka kawo kayan ma ba samu riba muke ba. Dan ba wanda zai je siya kaya ya kawo abinda da zai samu, in ya zo zai samu 100,000-150,000 yanzu sai dai asara. Dan saboda haka muna roƙon gwamnati ya bude mana boda dan mun shiga cikin ka hali kakani kai a Maiduguri. Dan da wanda yake da jari naira miliyan 20-30 yanzu 20,000 bai da shi. Wani ma zai fito kasuwa ya roki dan uwansa wanda yake da dan shi ya bashi naira 130 ya je ya cafa ne ya tafi gida. Dan saboda haka muna roƙon gwamnati ya duba mana wannan hanyar.
Da kuma sake wayan shugaban kungiyar masu wannan sana'a na Empatu da ke kira Alhaji Mustafa Abakimbe, wanda na tambaye shi ko ya wannan rigingimu ya shafi yayin kungiyar nasa?
Akwai membobin mu da yawa da a cikin kasuwar nan ma ai akwai an zo an kashe mutanen mu da yawa cikin inda muke sayo nan balle ma akan hanya an kashe mutun da fata a kone ba abin da bai ba
gaskiya kamar nan wani irin asarar rayuka da kai
to asarar rayuka ka san kowane local gamma muna da mutane wani lokaci a ce anan mutun 20 dan fata a cikin wanda suka yi register wani a local gamma a ce guda 5 to a takeice cikin fitina wannan ya kai 200 zuwa 300 dan fatan da muka sani ma wani muke zaune da su a
nan
amiya
anan da ya buga kawo karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da kuma sashen Hausa na muryar Amurka ke gudanarwa wanda ni Haruna Dauda biyu na gabatar da shirin daga kasuwar yan fata da aka fi sani da Biafra anan cikin garin Maiduguri sai kuma wani mako idan mai duka ya kai mu a huta lafiya
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aisha Tsile zan gabatar muku da wannan shirin.
Ubangiji sarkin baiwa.
A cikin shirin mu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta ɗaya daga cikin hanyoyin dakile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta wato ya jaddada daukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce yafi magani ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirin mu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsafta Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo
to na farko dai sauro shike haddasa ciwo na wannan zazzabin cizon sauro da ake malaria da sauran cututtuka da yawa idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje wannan in ji bature temporary ne idan za mu je mu ce za mu sa rigar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin Najeriya ba su jira a waje ya da cewar ba su ga cikin net ba saboda haka ainihin inda sauron ke hayayyafa shi ne wani ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani ya ruwa kwanta inda kuma ke tarin shara saurara wadaka a wajen wuri kuma mai duhu saurara son wannan guri saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi wato maganin abin shi ne a gyara muhalli duk inda ruwa ya kwanciya a sallame shi irin kuna tabkuna da ruwa ke kwanciya irin mai karanta irin kamar a cikin birnin Kano muna da gurare kafin nan a kewayen inda ake badala-badala kuma kai ana kiwon kifi a ciki kai tsayayyen duk kasashen duniya suka fi gaba to idan muna da wani al'adar hayyo mu halatta na haka to ba za mu ci gaba mu yaƙi sauran nan ba duk wani abin da ake zama na bayyana a baya wani jirgin magani wani shiga sauro dukkan su wannan kamfanin da inda muke yi
sai ka ga sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida shikenan sai ya saki rariya kofar gidansa kawai to wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka
duk inda aka ce awon igiya ya san tsari ne da ake wa ya afta karar tsoro wannan babu shi domin awon igiya awo ne wanda yake ci da kakai yana haddasa abubuwa da yawa gaske na rage tsafta da kuma rashin lafiya ga cunkoso ga ciwon sankarau da abubuwa ga sanan babu gurin zuba shara babu duk a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke lafiya illa sun kuma hukumar birane da suke kara gari kada ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyan nan wannan ya saba dokar tsafta ta kakaf tashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya
ba akwai wani hukunci da ake dauka wanda ya karya wannan doka
dama sashi na bakwai na dokar tsaftar Najeriya duk wanda ya karya wannan doka ana kai shi kotu ko an bai da dabi da yi ba ko ya fara a kai da shi da tsaya ba to za a kai shi kotu yanda mu a Kano muna da kotuna guda 16 na titi da gidanka na yankunci nan take kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni ga majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an saba da kan tsafta ya miƙa shi gurin wannan kotun
to na tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanan ruwansu wanda ke baiwa sauro mafaka. Kabiru Ya'u dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya.
Na'am, gaskiya haka ne. Kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai da rashin kwashe fata kuma da taruwar bola haka.
A unguwar nan
tara da ake tsarawa akan hanya.
To a matsayin ku na mazauna irin wa'annan unguwannin wanne kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallin ku kun tsaftace magudanan ruwa?
Yawwa muna kokarin hada kan mazauna unguwar da a yanzu ba mukan hada tarika haka na kwamiti na unguwa. Ayi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan. Muna yin daidai gwargwadonmu.
Aka mu da yanzu a kan magudanan ruwa yanda muke musu drainage muke yi sosai muna zuba kankara a kasan kwatar. To ko yaro ka turo da manjagara daga gida ka ce da ya kaka yashe kwatar nan in ya zo zai yashe ta. Amma abin da ake samun tangarda a kai bayan an yashe din sai yaran su ke kwashewa. To wannan abin da yake damun mu. Ita kwata da an kwashe ta ya kamata a ɗebe ta daga gurin.
Haka.
Amma muddin ba a ɗebe ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu.
Gaskiya ne.
To saboda haka shi ne ni na ga cewar yanzu zan san da nake duk wanda ya gida to sai ai wannan ɗan ɗin ya sa kankara a ƙasa. Kuma mu yanzu unguwar mu mun hana a so kawai a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa. Saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damun mu. To amma muna kawo ƙarshen wannan abun. Tunda yanzu an hada kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidanta.
A tattaunawa da muka yi da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da saka wai ba. An san da wannan doka kuwa?
Sai dai in ta zo mu kam wannan doka ba mu ji ta ba har zuwa yanzu da muke yi magana. Amma mun haɗa kanmu a ƴan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba. Shi yasa muna da ƙarancin sauro a unguwan mu.
Masha Allah.
Sai da wasu unguwanni.
Ba ku ba zazzabin cizon sauro kenan.
Eh to sai dai abin da ba za a rasa ba.
Ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro, kana da labarin haka?
Tabbata ina da masaniya.
To wani kokari kuke yi?
Duka da ake yi dangane da lafiya da da aka bi ina jin irin shawarwari da irin wannan abubuwan da muka ma'aikatan lafiya da tsafta suke babba da irin wannan shawarwari.
To wace gudunmawa kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da kuma muhalli, kula da muhalli?
Yawwa, gudunmawa da muke bayarwa dama shawarwari dan misali mutanen da suke yin shara daga cikin gidajensu ko kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta a kan hanya. Dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu. Za ka ga mutum ya yi shara daga cikin gidansa ya zo ya taro ta ya kawo ta wajen ƙofar gida ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa, wanda shi ne yake ba mu irin matsaloli. Misali da damuna hanyar ruwa za su toshe, wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu, ya zama na babu wata hanya ma mai daɗin bi saboda duk farga an toshe duk magudanar ruwa.
Saboda
haka muna ƙoƙari matuƙa wajen faɗakar da mutane da ba su shawarwari akan yanda za su, da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace su a kwamitance. Na'am, ina da labarin wannan doka. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da bai yi drainage ba, saboda haka duk wani ruwa da ake amfani na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta akan layi. To tabbas na zama shaida na yanda wannan hukumar take da hukunci akan masu irin wa'annan ɗabi'un.
To jama'a, mu kyautata muhallinmu domin daƙile cututtuka da ke iya yaɗuwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli, domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki. A nan muka kawo ƙarshen shirin. Muna fata an amfana. A tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya. Insha Allahu ƙwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa, musamman ma Julie Lazarus Gresham, ni ce Aishatu Sule. Allah ya ƙare mu da lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Masu sauraro baki ɗaya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.